لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله أتي قبل كراتم الذي نشره السنة نا إمام البربهاري رحمه الله من كراتم مسألة دليل قوم شابيركم لما ليك مغنى كان حرمتي هو حني لشريعة دنغني دا koyan ilimin taurari kuma sai mai sharhi ya kawo bayanai dangane da rarrabuwar ilimin taurari gida biyu. Akwai ilimin taurarin da shari'a ta hana mutum ya koye shi, shine wanda muka yi bayani yadda malam ya kawo mutum na dauki wani ilimi ne da ake amfani da shi sai ake alakanta abin da yake faruwa a ban kasa da cewa akwai tasirin taurari a cikinsu, kuma akwai kuduri cewa wai duk wani ɗan adam da ka gani a duniya akwai taurarinsa a sararin samaniya, yana da alaƙa da wani tauraro da ke sararin samaniya. Da haka idan abu ya faru a duniya sai a ce sakamakon tauraro kaza da tauraro kaza shi ya sa abu kaza mai kyau ya faru ko kuma abu kaza mara kyau ya faru. Wannan haramun ne kuma shirka ne yana fidda mutum a musulunci. Ina fata an gane duk jawabin da kuma ya kamata malam ya kawo satin can mun karanta su. Sai ilimin taurari kashi na biyu shine wanda mutum zai koyi ilimin taurari don ya san lokutan fitowar rana da fadawar ta da kuma fitowar wata da faduwar sa da kuma canjuwar lokaci daga kaza zuwa kaza. Lokaci kaza za ta ke fitowa a wannan watannin ko a wa'annan kwanakin ta faɗi a lokaci kaza. Wannan ilimi da mutum zai koya don ya fidda wa musulmai ƴan uwansa lokutan ibadunsu, domin akwai alaƙa mai girma tsakanin fitar rana da kuma faɗuwarsa a addinin musulunci, ko ta wurin yin azumi ya sanar lokacin sallah yaushe ne mukutarin azhar ke shiga, lasar ma yaushe yake shiga, yaushe ne magariba, yaushe kamata a yi isha, alfijir fa yaushe yake fito yake ketowa da dai ire-irensu. So wannan yana da matukar mahimmanci a addinin musulunci. Da haka irin wannan ilimin wannan me yake faruwa to ku rage marar kayan ko ba lodi bane ko. So irin wannan ilimin kusan ka ce ma wajibi ne a san shi, domin ita kanta sallah Allah ya yi bayani a kan cewa tana da alaƙa matuƙa da lokaci, ko to haka idan mutum bai san lokacin sallah ba da yaushe kamata ta a yi sallah, to haka abu ne wanda zai zama mai matsala kenan. Don ka koyi ilimin taurari da wannan irin niyya da kuma wannan manufa, kuma kake yaɗawa wa ƴan uwanka musulmi, to ladama mutum zai samu. Da haka wannan babu laifi a ciki, ya halatta mutum ya je ya koye shi, matuƙar dai bai yi wancan na biyun da yake alaƙanta taurari da faruwar wani abu a ban ƙasa ba, ko kuma ya shiga cikin ilimin taurari da zaka iya cewa da sanin mai yiwuwa saboda alama kaza da alama kaza a iya samun ruwan sama, a iya samun guguwa, a iya samun kaza da sauransu. To shi ma malamai suka ce irin wannan a matsayinka na musulmi, ko da ka samu irin wannan ga hasashen sun tabbata ga kuma hujjoji da dalilai, to suka ce insha Allah ana tsammanin samun kaza, amma fa insha Allah ma'ana ba tabbatin ba tabbas bane, ko shine malai ke cewa anan yace fallahu khalaqan nujumu bi thalathi fawaid. Ina jin shine karatun mu, ko zamu tashi me mutane abun a mun karanta har muka yi baraka irin turare kashi biyu cewa akwai wanda yake na haram akwai na halal, ai mun karanta wannan mun karanta. Yanzu zamu tashi na inda Allah malai ke cewa fallahu talaqal nujuma li thalathi fawaid, abinda yasa aka lissa taurari abubuwa ne guda uku kamar yadda malamai suka kawo na addinin musulunci, daga cikin hikimomin Allah da ya bayyana a zahiri dangane da halitta taurari shine abubuwa guda uku. Yace abu na farko fa'idatul aula, yace riyatul lissama, su taurari zinan lissama ma'ana kawa ne ado ne daga sama, kamar da Allah ya bada labari game da haka yace ya halitta abin nan ya sakawa sararin samaniyar duniya aka saka mata mai taurari dinan to kawa da kulliya da ado. Ina fata an gane. To wannan suka ce daga cikin hikima da aka tauraro ga baki ɗayan sa kenan. Yace kamar qala ta'ala ko wadayyana sama'a duniya bi masabiha. Kamar da Allah faɗa cewa mun kawata sararin samaniya da idan dan adam ke gani bil masabi da fitulu sune taurari iri daban-daban. Ina fata an gane. Idan aka yi irin wani lokaci ga gari yayi yanayin gari yayi kyau sama ta cika da taurari ga su kuma sun bada wani irin kala mai kyau abin sha'awa. To duka wannan kawa ce da Allah ke yi wa sama dan dan adam ya kalla ya ji ya ga abin ya burge shi kuma ya ƙara girmama matsayin Ubangiji. Yace abu na biyu fa'idatu saniya hujumul lishayadin. Su taurari daga cikin hikimar da Allah ya halicce su suka ce akwai jifa da Allah ke yi wa shaidanu, mana ana kona shaidanu da su aljanu da su. Su kamar wani bom ne, wani mizail ne da Allah ke amfani da shi wurin kona taurari ya aljanu. Ya tabbata a hadisi cewa aljanu suna taruwa sai wani ya hauka ɗaya ya haukan ɗaya haka suke ɗaya wani ya haukan wani ya haukan wani har su yi tsiri su yi sama har su je su shiga sararin samaniya a wannan hawa-hawa ne suka riƙa yi domin su jiyo abin da mala'iku suke tattaunawa na irin abin da Allah ke ba da umarni. Ko kashe da yawa bai matsala kawai in sun aka gama gyarawa shikenan suna yin irin wannan tsirin domin su jiyo abin da mala'iku suke tattaunawa. Tunda ya tabbata a risai masu tarin yawa idan Allah ya so faɗar wani abu ko zartar da wani hukunci sai ya kira mala'ika Jibrilu sai ya faɗa mar abin da shi Allah yake so cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, kuma sai Allah ba shi umarni cewa ya faɗa wa mala'iku. Na fata an gane. Idan saƙon Allah yana so mala'iku su sani kenan. To jin maganar Allah sai duk wani wanda yake sararin samaniya sai ya kusuma saboda girman Ubangiji da girman zatin Ubangiji. Sai ran to ne zai fara farfaɗowa cikin su shine mala'ika Jibrilu. Sai Allah ya faɗa mar abin da yake so ya faɗa subhanahu wa ta'ala. Duka hashe shi mala'ika Jibrilu kana daga bisani dan Allah ba shi umarnin ya faɗa wa mala'iku to kuma sai ya riƙa bin su. Mala'ikan sama ta misali bakwai ya ce sai tambaye shi mai Ubangijin mai faɗa sai ba su labari idan Allah ya ba da umarnin cewa a faɗa musu. Ina fata an gane. A faɗa wa na sama ta shida ta biyar ta hudu ta haka har a zo sama ta ɗaya. To irin waɗannan maganganun da Allah ke ba da umarni a faɗa wa mala'iku idan aljanu suka hau suka yi tsiri ɗaya kan ɗaya suka yi hasarin sama suka yi nisa to shine sai wanda yake cin ƙololuwa ya ji abin da Allah ya faɗa a faɗa mala'iku. To shi kuma sai sauri ya gayawa na ƙasa da shi sai suna ƙoƙarin kawo saƙon ƙasa domin su je su raba wa bokaye da suke alaƙa da su. To wani lokaci da manzon Allah ya bada labari sai Allah ya turo tauraro a tarwata taron nasu a jefe su da idan a ƙona su. Wani lokaci kafin tauraron ya zo ya farrake su saƙon har ya riga ya wuce su. Idan Allah ya so a ƙudurarsa saƙon ya zo ƙasa kenan sai a ƙona na saman na ƙasa kuma sun riga sun taho da saƙo sai su gaya wa bokan da suke alaƙa da shi cewa ai bana za a yi kaza ko abu kaza da yake faruwa in aka yi dace Allah ya faɗi maganar kuma ta daidai da abin da suke da buradinsu a yanzu cewa zaben da za a yi a Najeriya wannan ne zai ci. Na fata an gane. Sai boka da suke alaƙa da aljanu shi kuma sai ji wannan abu shikenan sai ƙara ƙarerayinsu a kai bayan su ma aljanin sun ƙara ƙarerayi a kan wannan gaskiyar ba ɗaya sai su faɗa boka. Wannan ne yasa wani lokaci boka zai faɗi wata magana sai ka ji maganar kuma ta daidai da abin da ya faɗa ko zai ce za a yi kaza kuma sai a yi kaza. To wannan abin da ya faɗa ɗin na daga cikin magana ta gaskiya da Allah ya faɗa yake faɗa mala'iku shi kuma azinin sai kawo mar da haka sai ka ji wani daga cikin waɗanda ba su fahimci irin wannan ba idan ana magana kan cewa bokanci tsafi ne kuma ƙarya ne sai ce to amma ya aka yi shi ya ce bara yake ba mu labarin kaza zai faru kuma kazan ya faru ko to haka in ka san wannan to ba za ka yi mamaki ba eh wannan abin da ya faɗa na daga cikin abin da yake na gaskiya zancen Allah kuma da ya tabbata aljinu suka kawo mana labari sai ya ƙara ƙare da yinsa ya faɗa amma zai faɗa ma abu goma ko ashirin duk ba su faru ba na ba ta an gane to wannan shi ne ake amfani da su lokaci wurin ƙone su aljinin haka manzon Allah ya faɗa hadisi ingantacce kafin wani lokaci saƙon ma ya zo ƙasar sai Allah ya sa duka jeran saƙona su da tauraro ina ga lokaci tauraro mai haske zaka ya wuce a sararin samaniya haka har wani lokaci nan ana irin duhun nan ba farin wuta zaka ga ya haska magarin ku sosai har kusan kowa ma zai ganshi sai dai mutum bace zai haske sosai kuma zai tafiya kowa na gane shi daga nan kuma sai a ga ya bace shi kenan so duka waɗannan taurari ne da Allah yake amfani da su gurin ƙona aljinu kaga wannan shine amfani na biyu da Allah ya sa na taurari wanda binciken malamai ya gano tare da cewa akwai da yawa amma dai wannan uku su ne malamai suka kafa hujja da shi na fata an gane ya ce abu na uku ko ina ne ya ce kala ta'ala illa man sadaqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai masu kokarin satar labari daga sama suna raɗewa don satar maganganun mala'iku a sararin samaniya to kuma wani lokaci sai Allah ya turo tauraro mai ya ƙona su ina ba ta an gane to haka wani dukkan daga cikin aikin taurari ko kuma fa'ida ta halittar taurari da Allah ya yi subhanahu wa ta'ala sai abu na uku kamar da malam ya kawo yake cewa alfaratu salisa alamatun yuhtada biha fil asfar fil asfari qala ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma kulli tadri biha fi dhulumati al-barri wal bahr yace Allah shine wanda ya sanya muku mai taurari don ku samu gane hanya da su a cikin tsananin duhun dare ko kuna kan doren teku ko kuma kuna cikin sahara kuna tafiya idan ka samu ƙwararrun fataki da suka saba tafiya a kafa ko mutanen ƙauyuka ko makiyaya ko masu dai alaka da dajijjika wani lokaci in ya kama hanyar gari kaza za ka samu babu bishiyoyi ma a hanyar da suke tafiya amma zai iya gane garin ta amfani da taurari ko kuma haka matuƙa jiragen ruwa babban abin da suke amfani da shi ne su ma taurari a gurin gare destination gurin da gari kaza yake saboda teku ce iyakar langa kawai ruwa ne babu bishiya babu gari babu komai na alama na fata an gane amma abin da zai baka mamaki saka ga idan mutukan jirgi ya kware ya san abin da yake ana tafiya a cikin ruwa fa kawai wala Allah ko shi yana bacci an ba wa safiya direba yana tukawa kawai dan ya farka ya kalli sama sai ya ka daya mun bata akwai malaminmu yana ba mu labari sun shiga teku sun ya suna tafiya a jirgin ruwa a cikin dare direban ya ce musu da ya fahimci ya yi bacci ya ba direba safiya direba an yi tafiya mai nisa sai farka sai kalli sama ce kai wani ai mun bata ai ya ka biyo da mutane sai ce a koma baya malla ya ce ya yi mamakin wannan abu iya kallon ka ruwa ne ba wani alamar babu fita bishiya ba komai aka dawo tafiya mai nisa tukunni ta to yanzu daga nan kai kaza akan ruwa kuma da ya faɗa aka kama hanya kankace mai kawai ga su a bakin gaba sun zo ganin suke san zuwa ya ce ya jinjina ayar Allah a wannan gurin shi ya ga ayar a cikin wannan abu to haka suna fani galibi taurari to haka makiyayi idan ya jima a daji da dare kawai ya kalli taurari ne sai ce in ka fata ka tambaye su na ne gari ka dai ta maka kai nan kar kai kana ko kana ka tafi kawai santa kuma in ka daga inda ya faɗa ma din haka ne in kuma kai kana din zaga ƙarshe wannan kunar da kai ta ja maka matsala so duka suna fani taurari ne dan gane gurare da suke san su je su to duk wannan alamu ne da Allah ya saka a sararin samaniya dan dan adam ya amfani da shi to haka irin wannan koyon ilimin dan ka gane hanyoyin tafiya a jiragen ruwa ko ka ko abin nan
me yake cewa fitowar rana ko wata ko faduwar sa ko tsewar wata da ire-iren su to wannan babu laifi abu ne mai muhimmanci a addini na fata an gane to wannan suka ce shine manyan hikimomi da suka bayyana a zahiri da Allah ya buɗa dangane da halittar taurari babu ne inji daga wa daga cikin malam to fakewa da cewa a gane tauraro kaza in ya fito ranar kaza ga watan kaza misali a ce yau shine ake tsammanin al-muharram zai kama a yau misali ko to sai kaga irin waɗannan masu ilimin taurarin na tsafin sai su fara lissafi yau din wace rana ce a ilimin taurari ranar kaza ita ce lissafi kaza ita kuma lissafi kaza shine tauraro kaza rana ta fara ranar misali a ce laraba ko misali kenan kuma gashi lokaci kaza da kaza to ya daidai da lissafin tauraro mai suna kaza to shi kuma in abai fara da shi to akwai sa'a ko kuma a can abai fara da shi to ba sa'a haka suke faɗa lokacin su to irin wannan ilimin da alakanta shi da abin da zai faru a duniya ko a ban ƙasa na nan gaba da zai zo shi to wannan haka shiga ilimin Ubangiji kuma ya zama shirka domin babu wanda ya san me zai faru an jima barantana gobe ko jibi sai Allah kuma mun karanta jiya Allah yana canja abu a cikin sakan ko a cikin kiftawar ido abin da ake ganin gashi ga dangane zai faru dan Allah ga dama kawai sai canja shi saboda shi ne fa'alul lima yuri kuma ya fa'alu ma ya sha na fata an gane to da'imar kudirin musulmi shi ne kawai ka yadda da Allah kuma ka bi hanyoyin da ake bi dan a samu cimma nasara idan ka haɗa wannan guda biyu sai ka sa tsarin Allah ne shi kenan duk abin da yazo sai ka karba kuma kai da ka aminci in kuma yazo maka rabu da shi kenan amma alaƙanta aka san wannan ka ce ai in za ka yi aure mai sunan yarinyar Hindu mai sunanka Zaidu to sai a lissafa harfa nawa ne a sunanka harfa nawa ne a sunanta sai a haɗa sai a wani calculation ya ce to wannan ya bar tauraruwa mai lambar kaza to ita kuma tauraruwa mai lambar kaza alamun nasara ne alamun sa'a ne alamun arziki ne da aka kawai ka je ka aure ta in dai auren ku yayi za ku yi arziki za a yi kaza za a yi kaza yadda da abin da ya faɗa maka din ka fita musulunci saboda ai babu wanda ya san me zai faru na arziki kuwa kasan sai manda Allah ko babu wanda ya san me zai kawo arziki kuwa kasan sai Allah na fata an gane in ka ɗauka cewa in na auri wance zan yi arziki na yi kudiri akan haka sabu ka da Allah bake ko kuma su ce maka tunda an samu kaza da kaza wannan karka aure ta in ka aure ta za ka ga mata talauci da kaza da kaza da kaza duka wannan ba musulunci bane kamar jabin mu na satin da ya gabata duk abin da zaka mai muhimmanci wanda kuma alherin sa bai fito a fili ba kuma sharrin sa ma bai bayyana ba sai ka istikara da manzo Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam ko to mun karanta wannan yace ina miki yace hadhihi alfawaid min an-nujum wannan shine fa'idoji da malamai suka kawo dangane da mai taurari yace ammal ladhi yaqidu fiha annaha tutaru fil hawadis aw dulul ilmi annajmi fulani waqtu sa'ada yace amma duk wanda ya kuduri cewa taurari suna da wani tasiri da abin da ke faruwa a ban kasa ko kuma ina da kuduri akan cewa fitowar tauraro kaza a guri kaza ko a rana kaza yana da alaka da wani abu na kawo arziki ko akasin arziki to irin wannan kudirin haramun ne a musulunci na fata an gane yawa za ka ga irin waɗannan sai su ne ake cewa malaman duba ko ƴan duba sai su duba su gani sai a ce bana za a yi fari ko bana za a yi arziki ko bana za a yi kaza ko bana za a yi kaza duka wannan ba musulunci bane ba musulunci bane yace aqulu al-thani waqtu shiqa ko kuma su ce maka fitowar tauraro kaza lokaci kaza shi kuma alamu ne na cewa akwai matsala akwai talauci akwai jinya akwai bala'i akwai annoba duka wannan ba musulunci bane yace fa hadha kufrun billahi subhanahu wata'ala to irin wannan kuduri kafir cewa Allah na fata an gane domin dole imanin ka yi ƙarfi ka yadda Allah shi kadai ne sannan kuma shi ke kawo dukkan alherai babu wani bala'i da zai faru a ban ƙasa wanda Allah bai san da zuwansa ba na fata an gane kuma aka shiga bala'i babu wanda ke yaye bala'i in ba Allah ba, shikenan ka zauna lafiya. Da ka yadda cewa duk abin da zai same ka na arziki ko na jin daɗi ko na samun alheri Allah ne ya rubuta ma ya same ka, babu hannun ɗan adam ko ɗaya a ciki. Kuma aka san haka ma babu hannun kowa a ciki, da ka duk abin da ya same ka mai daɗi ko marar daɗi to ba a danganta wani daga cikin halittun Allah. Allah ne kaɗai ke da wannan kudura da kuma ikon yin abu. Illa iyaka suka ce malamai ba a danganta wa Allah sharri, malan kaga bala'i ya same ka mummuna mara kyau to ba za ka ce Allah ba ne ya ɗaura mun bala'i. Na ba ta an gane shi Allah ba ɗaura bayansa bala'i, sai dai to sakamakon kin bin daidai ɗinka da kai sai bala'i ya same ka, kai ne ka jaza bala'in ya same ka. Kun gane abin da ake nufi? Allah ya ce ka bi guri kaza da kaza da kaza da kaza ka samu hanyar sa'ada a duniya har zuwa aljanna, in kuma ka bi hanya kaza da kaza da kaza kunci ne a duniya kuma za ka je wutar jahannama tashin kiyama. Sai Allah ya barka a tsakiya, sai kai daga tashi sai ka bi hanyar dama mai zuwa aljanna, kaga ka bi abin da Allah yake so kuma alherinka ne kuma za ka same shi. Shi kuma da ya tashi sai ya bi abin da Allah ya bayyana cewa karya bi ba a so, sai bala'i ya same shi, domin dama Allah ya faɗa cewa duk wanda ya bi wannan hanyar to akwai bala'i nau'i kaza da kaza da kaza kuma har jahannama, kuma sai ya bi to ya ce Allah ne ya kaddara maka. Kuna ganewa? Ba za ka ce Allah ba ne ya kaddara maka, domin abin da Allah ɗan adam sai ya kawo shi duniya sai aje shi a tsakiya ya bayyana masa hanyoyin da Allah ke so da kuma sakamakon wanda ya bi su, kuma ya bayyana masa abin da Allah baya so da kuma narkon azabar ga wanda ya bi su. Da haka idan ka je ka dangulo kanka bala'i ba za ka ce Allah ba ne ya kaddara mu, ba a faɗin wa na fata an gane. Sannan kuma ka iya wani bala'i ya same ka na annoba na musiba wanda ranka baya so, to Allah ya kaddara ma ya samu wannan, ka samu wannan bala'in saboda Allah yana son ka. Kayi sako zai kankare maka zunubi, in ka mutu ba kankare ma zunubi ba wuta za ka tafi, sai Allah kaddara ma ka shiga wannan hukuma da talaucin ko da kamfar kudin cefane da bakin cikin saboda a kankare ma hukubar lahira take jiranka. Kaga a gurin ka bala'i ne, amma an ka maida abin gurin Allah kuma alheri ne. Na fata an gane. Kaga ba kai asara ba kenan, shi yasa manzon Allah yake cewa shi mumini al'amarin sa babu asara a ciki. Idan alheri ya same shi zai gode wa Allah kuma sai ya samu lada, idan bala'i ya same shi kuma zai yi hakuri zai kalli abin me ya faru, me yawa baya sada zumunci, me yawa ya dan saki layi shi ma, me yawa kuma duk ba wannan bane, ba abin da kai Allah kawo wani iftila'i ba don komai ba, don ya kara maka daraja da matsayi a lahira. Kai a duniyar kanta ma ba a samun daraja sai an samu gamuwa da kalubale mai yawa. Ina ba ta an gane, so Allah zai kawo maka wannan. Haka a gurin Ubangiji ba sharri ba ne, amma a ɗabi'ar ɗan adam ne shi baya son wannan abu, talauci, jinya ko ba ka ba, yauwa ai ɗan adam baya so. Amma a gurin Allah kuma ya ɗaura mumini wannan abun, matuƙar mutum ya yi haƙuri to kuma alheri ba asara ba ne. Za ka shi abun Allah babu sharri, komai da Allah alheri, illa kai ɗan adam ɗin ne za ka fahimci abin kuma da fuskanta iri daban-daban. Haka malamai suka ce ina miki, ya ce fa lakum billahi ta'ala, ko ya ce ai gashi ma Ubangiji kala ta'ala, Ubangiji ya faɗa cewa fa la uqsimu bi mawaqi'in nujum, ai ba sai na yi rantsa ba yanzu Ubangiji da me al mawaqi'in nujum, ma'ana masaukan da turare gunda turare suke fitowa ko suke sauka. Allah ce ba sai na rantsa muku da shi ba, in Allah na so muku jawabin ga musu ba sai ya rantsa ba, amma Allah na yin rantsuwa ne saboda na muka muhimmancin abu, yasa sai ya rantsa da duk abin da ya ga dama. Ya ce wal asr, ko ya ce wal duha, ya ce wal shams, ya ce wal layl, duka haka Allah sai ya rantsa maka. Ya ce wal tin wal zaitun, shi Ubangiji da ikon ya rantsa duk abin da ya ga dama cikin halittunsa, dan ya nuna maka matsayin wannan abun ko wani sako mai muhimmanci da yake so nuna wa ɗan adam su bi shi. Amma kuma mu ɗan adam sai musulunci ya hana karin tsuwa da komai in ba Allah shi kadai ba. Malaka su man kana halifan fal yahlif billah aw liyaslim, duk wanda zai rantse to rantse da Allah kadai in baka ba kuma kai shi ko ka ce wallahi ko ka ce wallahi tallahi ko billahi allazi la ilaha illa huwa an yi rantsa ko ko kuma da zaka ce Allah ai kaga rantsa ne abun ba wuce saboda zaka ce Allah kuwa ba shi rantsa ke ne saboda Allah kadai ake rantsuwa ko da siffar Allah ina fata an gane kamar me Qur'ani siffar Allah ne zaka rantsa da shi amma in banda wannan ba a rantsuwa da komai a kudurin musulunci da tauhidin da manzo Allah ya karantar sallallahu alaihi wasallam sallallahu ke cewa ba sai na muku rantsuwa ba da almawaqi'in nuti masaukan taurari yace wa innahu laqasmun law ta'lamuna 'azim ai rantsuwa ce mai girma inda kun sani ma'ana in har Allah ya rantsa da wani abu to wannan abun abu ne mai girma mai muhimmanci mai kuma abun lura a cikin sa amma su wasu sai ganewa sai masu ilimi wanda irin ilimi ilimin addini yasa bugi da yake cewa innama yakasallahu min ibadihi yace mai al ulama ko masu gane matsayin Allah su bawa Allah matsayin sa su rika daraja ubangiji to sai masu ilimin addini duk wanda yake da ilimin da ba na addini ba bai ma san waye Allah ba na ba ta an gane shine kuma yasa kake gani duk wani zai wani ilimi ba na Qur'ani da hadisi ba ba na musulunci ba ba na tauhidi ba to ilimin nahi ba zai ma amfana da shi karan kansa ba duma karshe shi kansa cutuwa ke da ilimi ballantana kuma cutar da ya kuma amfana da wadansu sai wani mamaki gashi ilimi ya kai ya kawo an yi ta kere-kere an yi ta kirkire-kirkire ko ba ka bane don kalli abin da duk aka yi galibin su da yawa daga cikin su sharrin su yafi amfanin su yawa na ba ta an gane sharrin su yafi amfanin su yawa kaga za ka yi cewa ashe da ma ba a yi su ba da ku zaman lafiya yanzu na kirkiro bindiga aka rike bindiga a duniya sharri ka ko alheri haka da ba ya tabbata zaman lafiya duk fa ya kwakin da aka yi zamanin jahiliyyar larabawa har zuwa zamanin manzon Allah har zuwa in fi kada su ga baki daya duka adadin abin da ka samu na mace-mace bai fa kai abin da za a yi a wani yaƙi da sakan ɗaya ba ko yanzu fa a jiya kaɗai an ce an kuɗin su za a ban hare-hare a cikin zirin Gaza a wani sansanin gudun ƴan gudun hijira a duka ɗaya cikin sakan kusan mutum sama da 5,000 ne suka mutu kamar wasu kudaje wurin ƙi sakan su ba wai wannan Allah ba rufa ce ga ma da ma banda Allah ya san mu abu ai ba zai irgu ba ai wurin ƙi sakan su tunda bomb ne za a sako shi to ni kirkirar sa ilimin da aka yi ta bintike akan ai bomb me ya amfani sa a duniya ba shi da amfani shari ne ga baki da to duk wani ilimi da ba Qur'ani ba hadisi ba zaka samu amfanin shi sharrin da yake cikin sa ya ba amfanin shi ba shi yasa agun malamai in kaji an ce maka ilimi ana nufin ilimin Qur'ani hadisi fahimtar addini shi kuma a cikin sa duk wani abu da dan adam yake so dan ya rayu ya ci gaba akwai a ciki sabanin kuma sauran ilimi yanzu duk wani ilimi da ba Qur'ani hadisi ba nan ba na musulunci ba to kai ta yin shi ka kure shi gaba ki daya kuma kana buƙatar kusan irin ilimin naka kai ma da ka kware akai kana buƙatar kusan guda 100 fanni daban-daban da mun kai rayuwa mai kyau ko ko me ka zama fannin ilimi ka zama amaratus ka je karshen ma ilimin to ka samu bangare da kai ka sani na abin nan amfanin rayuwar duniya kana buƙatar ire-iren ka guda 1,000 kai ma a cikin rayuwarka amma ga ilimin addini in har mutum zai yi shi na gaskiya to zaka samu duk abin da kuma yake buƙata na yayin rayuwa a duniya cikin salama kuma tafi lahira cikin salama duk suna cikin ilimin addini wannan ne yasa malamai suka ce kullal ulumi suwal qur'ani suka ce mushgilatu duk wani ilimi da ba qur'ani hadisi ba kawai fata akan lokaci ne suka ce illal hadisa sai fa yin hadisi wal fiqh fi din ko ilimin fahimtar addini amma duk wanda ba wannan ba kawai gawa akan ka wahala ne ko to amma yanzu a yau in ka ji an ce ranar ilimi ta duniya da yake ne ilimin boko yake ne ko ba yi ranar ilimi ta duniya ana tauye ƴaƴa mata ba sa ilimi me yake nufi wai ba su da ilimin ba ba su da kwalin takardar secondary su bir amma ne digiri wayewa da sauran shi yake nufi ba ba maganar fa ilimin addini yau ilimin addini komai mutum ya zama a hukumance ba shi da kimar komai, ba shi da matsayin komai, sai dai a gurin musulmin kirki ne su ba shi matsayi saboda irin amfanar da al'umma da yake. Na fata an gane. Amma idan ba takaddar ta shaida zurdin, to shi ba komai ba ne, ko ba da za a ba shi, ko ba shi ba ne. Kuma ga takaddar yanzu ta zama kowa ya samu, ko ba kowa ba ne ke tun amfaninta, saboda ba tsarin ba da ya kamata a ba a same ta ake yi ba. Kaga ya zanto damuwa da ake ta yi cewa a yi ilimi, a yi ilimi, mutane ba addini ba ne a gabansu, ko ya za a samu kuɗi, ya za a yi kaza, a yi aiki, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, shi kenan. Allah Ubangiji ya sauke, Allah gane ta, sai malai Ubangiji ke cewa tanzilun min rabbil alamin, shi ba da mun tsallake ko, wa innahu laqasam innahu laqur'anun karim, lalle shi wannan littafi da ake karantawa abun karantawa ne karimun, mai girma, mai daraja. Babu wani littafi mafi daraja a duniya kamar Qur'ani, babu ba a yi ba, saboda maganar Allah ce, kuma duk abin da ɗan adam yake bukata a ciki a duniyarsa da lahirarsa akwai a cikin Qur'ani. Sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya gama da jarabawa mai yawa a rayuwa, ya yi ta zama a gidajen kurkuku saboda suna takunta tsakanin shi da ƴan bid'ar lokacinsu, dan me zai bayanin sunnar manzon Allah, sai a haɗa baki da sabon manyan malaman lokacinsu wanda ba sa bin sunna, sai su ga sarakuna, sai a je a kulle shi a prison. Shi kuma ne da prison sai zauna ya ta rubutu da kuma karantar da ƴan prisoner. Na fata an gane. Kaga shi baya bai asara ba kenan. Aka ce littafin da ya buga a duniya shekarun da ya gabaki daya, in ka buga shekarun da ya a duniya, to ko da a ce kullum yana littafi, yana rubuta littafi da yake rubuta, aka ce yana rubuta kallon littafi uku a kullum, iya shekarun da ya a duniya, saboda tsabar binciken da yake. Amma ƙarshen rayuwarsa ya ce, ya ce kai ya yi nadama, ina ma a ce duk wani ilimi da yake bayani a kansa da ma duka bai yi ba, kawai Qur'ani ya rufe gangan ya ta bayani akan Qur'ani. Kuna ganewa? Eh, ya sani ke, a sanin shi ne ma sai faɗa haka ne. Shi ne malamai suke taimaka masa jami'a shi kaɗai. In ka san jami'a, jami'a ba ta haɗa kowane fanni ba, Faculty of Sciences, School of Medical, kaza kaza, School of kaza, duka ba a zahiri bane jami'a, to shi kaɗai jami'a ake ce masa. Saboda irin baiwar da Allah ya mai, duk abin da zai ma magana a kai ka ɗauka kamar anan ya ƙware. Haka Allah ya yi shi, saboda a ba addinin Allah kariya. Amma sai a ƙarshe da ma Qur'ani kaɗai kawai ya tarbutu da bayanai akan Qur'ani da abin da ke cikin Qur'ani, zalla kawai. To haka kenan abin da yake so nuna mana, Qur'ani wani irin littafi ne da iliminsa baya karewa, sai dai ɗan adam ya iya bincikensa, iya nazarinsa har ya gaji ya haƙure ya mutu, amma ba zai ƙare ba, saboda mai maganar Allah ce. To shi ne Allah ke cewa innahu laqur'anun karim, littafi ne mai girma, abin karantawa ne mai daraja, shi ne abin da idan mutum ya riƙe shi ya zama wurdinsa, kullum a ce za ka karanta Qur'ani aƙalla izu ɗaya, komin rashin lokacin ka ko ka ce kullum sai ka izu ɗaya tak, kaga dai ba abin ɓata lokaci ba ne, izu ɗaya Qur'ani minti nawa za ka yi, 20 ko, to ka je ma minti 30 ma izu ɗaya, a ce kullum sai ka yi, to za ka samu rayuwarka daban take, nesa ma ba kusa ba da wanda baya karantawa. Kawai karanta Qur'ani izu ɗaya kullum, za ka ga albarkar da za ka samu da nutsuwarka da samun zaman lafiyanka da ƙarancin bala'i da masifu da za su rika bibiyarka, to ba ɗaya ba ne da wanda baya karanta Qur'ani. To ina kuma ga wanda yake izu biyu, izu biyar, izu goma. Littafi ne wanda idan ka riƙe shi idan to shi ne ka saka tsarin rayuwarka, to kana tafiya ne in ji manzon Allah kamar wata igiya ce guda biyu, ɗaya tana hannun Ubangiji, ɗaya kuma ga ta an zafo ta ka kama ka tafi, a gan ka bitire tire da zaka je ƙarshe zuwa fadar Allah ka je. Shi yasa duk wanda bai saba kansa karatun Qur'ani ba, duk wanda bai koya wa ƴaƴansa karatun Qur'ani ba, da kuma damuwa da sai an karanta shi, to ya ci amanar kansa, ya kuma ci amanar ƴaƴansa. Kuma a wannan rayuwa da muke tafiya ya gamu da bala'in da ba zai fita a ciki ba. Haka ne, ai yanzu ga rayuwa ba ta da daɗi, ai duk mai hankali ai rayuwa ba ta da daɗi yanzu a gure shi, na fata an gane daɗin ɗaya ne idan kai ɗalibin sunnar manzon Allah ne, kana samun abubuwan da manzon Allah ya faɗa za ka samu sauƙi a zuciyarka, amma mai daɗin yanzu a rayuwar in kuɗin ka ke da shi haushi da baƙin ciki, in ba ka da shi ma hakan ne, ka siya abu yanzu a cikin awa ɗaya biyu ya linka kuɗinsa ba ka ke rayuwa ba. In kai ɗan kasuwa ne ka siyo abu ka siyar ka ci ribar 1,000 yanzu sai abu kai kai waya a ce abin ka za ta ai yanzu an ƙara masa 5,000, kana da kuɗi ka siyo katon 10 ka siyar da kuɗin da ribar za ka ƙara siyan kaya da ka siyo katon 8 ko 7, haka yake tafiya. Wanda ba shi da shi kuma ya kokuta ka sha wahala ka yi tufama da ƙar za ka samu kuɗin ka ya kai kuɗin ɗan marabin shinkafa ya za ka yi. Wani bisa da tsarako? Ita duniya ɗin a kowa da kalan masifarsa, abin da yake daɗi a gunwa ne a gunwa da kuma cuta ne, kace ni da ai matsalar duniya ta kuma kai kana ganin dama in zama kamar wani kuma kai yake a cikin wannan aiki ina duniya. To haka ashe idan ba Qur'ani ka sani ka riƙa ba ka shiga masifa, shine abin da littafin da yake faɗa na Zuhud ko yace wa in kunta fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballahi tanji min al-hamm, idan kana cikin damuwa da kunci da bakin ciki me mafita yace ka littafin Allah sai Allah ma sauki ka fita daga cikin dukkan damuwa, zaka ji ka manta komai zaka ji ba abin da dade ka, in ka zo sai ka ga sai nawa sai maka ai sukari yanzu kano 1,800 ba da sukari ba ai 1,000 to Allah sauke abin na kaza to iya abin da na samu shi ne amfani shi mutum ne shi baya fena din zuciyarka sai ka ji to abin na iya abin da nake da shi Allah sa albarka Allah ka dauki. Amma in ka bar Qur'ani a irin wannan rayuwar to ai asarar ma ta maka yawa, wa ya san kuma gaba me zai zo sai Allah, wa ta fita za zama haka a rajerance babu, muna roƙon Allah ya yi mana. To haka dai mafita shine riko da littafin Ubangiji, babu wani abu mai daraja mai kima irinsa. Manzo Allah yake cewa shi fa Qur'ani kuna karanta shi saboda duk harafi idan ka faɗa sai da baka lada guda 10, yace ba wai ina rufa idan ka ce alif lam mim harafi bane, a idan ka ce alif lam mim to harafi uku kenan, sanata 30 kenan. To haka wani irin kasuwanci zaka yi ka ya samu irin wannan gara ba ta kisa ya zanto ɗabi'arka, in zaka iya maka zama buna ka san buna ko baka san buna ba, kai ba da ka tsangaya ba ka mure kayan ka, in ka zance mutum buna shine ba abin da yake a duniya sai karatun Qur'ani, mana duk inda yake karatun Qur'ani yake ko me ba da iya awon minti biyu ka tafi Qur'ani ba to ya zama buna kenan ko. So kai ma ka zama kawai haka karka ta ga hadda ce duka abin da ka san karka rena sanan ta maimaita shi zaka da ƙara samun albarka da lada da zama lafiya, muna fatan Allah mana albarka. Sai Ubangiji yake cewa innahu lqur'anun karim, lalle shi abin karantawa ne mai girma, la yamassuhu illa al-mutahharu fi kitabin makanun, shi kuma alqur'ani din fi kitabin makanun yana cikin wani littafi makanun katangagge, kuna ganewa malamai suka ce wannan ayar da a take gabanta Allah yake cewa la yamassuhu illa al-mutahharu ba tana magana bane akan qur'ani karan kansa, ana magana ne cewa innahu lqur'anul karim ko shi abun karantawa ne mai karamci mai girma mai daraja, amma ya kace me fi kitabin yana cikin littafi shi kansa qur'anin maknun katangagge tsararre, ma'ana littafin qur'ani Allah sauko da shi sauƙaƙa shi bi inji malamai an sauko daga yi daga can baitul izza daga can saman da Ubangiji ya sa sauko da shi su kan dinsa aka kawo shi wani guda aka ce masa baitul izza ko kuma baitul ma'mur ko su kutum dinsa irin 60 gaba daya Allah sai zaka ajiye shi anan shine fi kitabin makanun, su kutum din Qur'ani an ajiye shi ne a wani guri da yake katangagge da Allah ya tsare shi, kuna ganewa. Sai Allah kuma yake saukar da ayoyin Qur'ani shay'an fa shay'an kadan kadan, aka yi shekara 23 ana manzo Allah wahayi wata ran a saukar da aya kaza ko ayoyi kaza ko sura kaza shekara kaza kaza, haka aka rike har shekara 23 aka gama saukar da wahayin Qur'ani dindinsa gabaki daya, wadaka shi wannan gun da aka ajiye Qur'ani da suke cewa masu wanda suka sina lauhul mahfuz kenan to shine gun da yake tsararre da Allah ya katange shi tsare shi ba mai taba shi yace la yamassuhu illa al-mutahharu ba mai taba wannan gurin sai al-mutahharuna wadanda Allah tsarkake su su ne wa mala'iku ina fata an gane haka abin da suke nufi inda malamai suka ce ba ana magana kan Qur'ani bane ina fata kun gane wasu suka ga muka hujja cewa ai Qur'ani Allah ya hana taba shi sai da tsarki ga ma aya sai da maka wannan ayar to wannan ayar ba tana magana akan taba Qur'ani ko rai taba Qur'ani bane tana magana ne akan lauhul mahfuz da aka ajiye Qur'ani dindin su kafin a saukar da shi gaba daga manzon Allah to ba wanda ya taba shi sai al-mutahharu sune wanda Allah tsarkake su mala'ikun Allah kenan ina fata an gane zaka wannan magana ke akan mala'iku ba a ce a za a yi magana kan mutane sai al-mutahhirina masu yin tsarki amma ta mutahharuna wadanda Allah ne tsarkake su da kanshi ma'ana su mala'iku ma asumai ne ba sa nasa ba sa kaza irin dan adam da haka Qur'ani an saukar da shi dindin sa a wannan allo tsararre da Allah tsare shi kuma sallaka saukar da wahayin sa lokaci bayan lokaci to dan Qur'ani yanzu gashi a hannun mu an rubuta shi daga aikin sahabbai da suka yi ina fata an gane to Qur'ani dindin sa me ya hukunta taba Qur'ani ko abin da yafi kamala aka fi so yafi dacewa shine kar ka dauki Qur'ani izu 60 sai kana cikin tsarki ma'ana kana da alwalarka cikakkiya haka aka fi so a duk musulmi ya dauki Qur'ani saboda ya martaba Qur'ani ya kuma daraja shi ina fata an gane amma idan wani abu ya faru cewa baka da alwala amma kuma baka da zanaba a jikinka misali ka yi sallar magariba sai kuma alwalarka ta kare kuma zaka dauki Qur'ani ka karanta babu laifi ya halatta na fata an gane sai dai wanda ya je ya yi alwala ta kare ta Kano ya zo ya zauna da Qur'ani da karantawa to wannan shine cikakkiyar siffa ta kamala yayi abin da musulunci yake so mustahabi ya aikata wanda kuma bai yi alwalar ba amma dai babu janaba a tare da shi kun gane ya dauko Qur'ani ya bude karanta shi ma yayi sai dai wancan ya fi daraja ya kuma samun lada wannan shine maganganun malamai da suka game da Qur'ani da kuma sauran abin da wata ran za ku ji malamai sa faɗa na tafsiri in Allah ya dago ina miki yace tanzilun min rabbil alamin shi Qur'anin nan saukakke ne daga ubangijin halittu ma'ana Qur'ani maganar Allah ce Allah ne ya wahayi wa manzon Allah a cikin tsawon shekara 23 ana saukarwa ala hasbil waqa'i in wani abu ya faru wani lokaci sai Allah saukar da ayoyi akan wannan abu ko in wani abu zai faru sai Allah saukar da ayoyi kafin faruwar abu ko kuma a saukar da abu a ba manzon Allah labarin wani abu da ya shude na annabawan da can kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin amana mu izina da abun lura cewa al'umar annabi kaza sun ki bin umarnin annabi kaza ga irin narkon azaba da bala'in da Allah ya musu mu kar mu ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da ya samu wa'ancan mu ma zai samu na fata an gane mabiyan su kuma da suka mar da'a suka mar biyayya ga irin alherai da ubangiji saukar musu da haka mu idan muka bi manzon Allah saboda kafa to za a malillin ka mana alheran ya fi wadancan saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Qur'ani a cike yake da maganganun da ubangiji Yesu ya faɗa wa bayi su sani game da shari'a da kuma rayuwar su ta duniya da lahira da su kake ne daga ubangijin halittu yace afa bi halal hadisi antum mudhinun yanzu da wannan alhadis da kira Qur'ani da matsayin alhadis ma'ana ai sabon abu ne lokacin laraba zahila ba su da addini ba kafa babu komai na musulunci sai aka saukar musu da aka kawo musu sabon abu a gurinsu shine cewa aka daita Allah aka daita Allah a bauta mar wannan kuma manzon Allah ne kuma da'a ba su taba jin wannan ba dan to sabon abu ne ke sai kira shi da matsayin hadis da irin kalmar sa ko mare ta lokacin larabci yanzu da wannan Qur'anin da kuke mudihin kuke kanyatawa kuce ba na Allah bane manzon Allah muku bayani cewa Allah ne turo ni ga sabon da Allah ya ce ai ai kaza ai az kai ai kaza kar kuma ai kaza a bar kaza ai kaza sai su ce ƙarya ne kaza 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 ayo akai ƙarya kake tatsuniya ce ai labarin mutanen farko ne ba abin da ba su gaya wa manzon Allah ba na izgilanci da kuma cin zarafi ko su ce ma waƙoƙi ne ko su ce menene duk abin da suka da sun fada amma kuma Allah da kudurarsa da kansu kuma su ce kare da kansu in suka ce waƙa ne su kai wannan bai kama da waƙa ba ko ɗaya daga cikin su manyan kafiran Makka da ya je ji Qur'ani daga bakin manzo Allah yana karantawa ya zauna a wani guri yana ji da ya saurari Qur'ani sai ya dawo suka ce tunda kai ne ƙwararre akan halin sanin waƙa ka je ka ji Qur'ani a gun manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam labari shi waƙa ne ko ba waƙa bane ko sihiri ne ko kuma menene ne da ya je ji sai ya dawo sai ya ce musu ai wallahi kun sani duk fadin Makka babu wanda ya fi sanin waƙa da kunce-kuncen da suka ce ƙwarai kuwa da tukunnin Qur'anin ba waƙa bane abin da ya karanta nan ba waƙa bane kuma ba maganar dan adam bace da suka ce a kaga ka ce mana kawai kai ma za ka shiga addinin su ko to bi kuma inadi da girman kai da cewa ana alaƙar da cewa zai shiga musulunci sai abin ya kama shi dake Allah bai kaddara masa shari'a ba ko kawai sai juya baya ya canja magana ya ɓata rai ya faɗi kuma munanan maganganu game da Qur'ani amma da farko ya kwamfesin cewa magana sai ta Allah ba maganar mutum bane ba waƙa bane ba bokanci bane saboda ce ai kun san duka na san bokanci na san waƙoƙi na san kaza kaza suka ce haka ne to wannan duk ba maganar su bace babu alaka ma tsakanin abin da yake faɗa shi manzon Allah da kuma abin da bokaye suke faɗa babu alaka kuma game da waƙoƙi da ake tayi tunda na san waƙoƙi na san kaza kaza duka na sani saboda wannan magana ce ta Allah suka ce a kawai dai ka gaya mana kai ma dai an siye ka ko ka san mabiya ke in mutum bai sa abai su halaka shi shi yasa aka ce wai ba a mugun sarki ko yau sai dai tanga da kai kuma saboda girman kai sai ka ji mutum kuma ya ji ya mutu ya lalace ba in bai sa abu saboda haka sai daga baya kuma kare ta kansa shi yasa Allah sai ya tsine masa dan mara Allah bai da tsare imani na miki ya ce to da wannan Qur'anin kuce kari kuce karyatawa kun san maganar Allah ce kun san sabon Allah ne bayan Allah ya kalwalance su kuma duk a matsayin na Larabawa cewa su kawo tunda kun ce maganar Allah ce ko suka ce in hada illa qawlul bashar to shikenan ai kun fi kowa fasaha da iyawa ku to kuma ku taru ku kawo ayoyi ku kawo irin Qur'ani dindi na maganganu irin nawa in ba za ku iya ba ku kawo ayoyi guda goma a zo a zuba su a gurin masanawa larabci su musu hukunci kalmar da cikin Qur'ani da ma'anoninta da lugga da waye da wa'inta irin naku ne ku kawo kuma kalma mai fasaha mai bayani mai kudda ma'anoni guda goma ku yi aya goma a ƙarshen malaka to idan ma ba haka ba ku kawo aya ba'itak sura guda ɗaya ko to Allah ya tunda ba ku iya ba to ba za ku iya ba har abada kenan Qur'ani maganar Allah ce kaga Larabawa ne da za a ce ba gaskiya bane Qur'ani ai suka kirkiro su ma wani abu ga sun haka amma duk abin da suka kirkira ga cewa ba zai mai matin ba in ka faɗa ma dariya za a ma ko saboda abu ne wanda ba shi da ma'ana a ciki Allah bai miji tsare imani sai ubangiji yake cewa wa tadallu rizqakum annakum tukadzibun sai ku ce danganta arzikin da Ubangiji Allah ya saukar muku arzikin Allah ne ya saukar wa bayinsa ko kuma kuke danganta arzikin ga wani abu daban kuke yin ƙarerayi misali an yi ruwan sama ko an ba muna yi jahiliyar mu daga zan ci haba ni yau yaushe ne sai maka ai yau first August haba ai ruwan din ya ba ni mamaki ni na san August da kawai yaje ba muna yi ba wannan kaga matsala ne a tauhidi idan mai ilimi ya faɗi haka na addini zai iya fita a musulunci saboda ya danganta wa ruwan sama ga watan August ba ga Allah ba na fata an gane to abin da ya faru ne ga ya zama karanta ya zo a cikin hadisi ko ya ce ina muke ai ko tansibunal arziqa ilan nujum kuna danganta arziki zuwa ga taurari alhali ruwan sama shine asalin arziki babban arzikin da Allah ke saukar wa bayinsa daga shi ai ruwa na daukan kusan kaso 75 a cikin arzikin da Allah ke saukar wa bayinsa domin ruwa ne sallar dukkan wata rayuwa ta abu mai rai ko shi yasa ubangiji ya faɗa cewa waja alla minal ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu mai rai zaka samu sabin tafi sanar rayuwar sa to da ruwa ya fi amfani akan wani abu to ga idan babu ruwa duk wani abu da yake rayuwa ake motsawa zai zama babu shi ina fata an gane to dan haka sai ce an saukar muku da ruwa wanda arziki ne dan a rayu a fit Allah sa ruwan ya taba kasa ta fidda tsirrai ku yi shuka ko ku yi noma ko ba ku yi noma ma Allah fidda tsirran da ya ga dama kuma arzikin amfanin mutane ba ka ake ba a yi ruwan sama tsirrai su fito a jeji masu kuma amfani kuma na arziki a gun mutane ga sunan da yawa ba su kirku ba a yi ruwan sama ko duk shekara sai Allah tumbuzo muku arziki ta hanyoyi iri daban-daban in kuna da kogi a garinku Allah tumbuzo muku kifi ku ta kama kuna sai da kuna ci kuna jin daɗi na ba ta an gane abubuwa biya da ba sa kirguwa game da ruwan sama yasa laika cewa fis sama'i rizqukum wa ma tu'amun daga sama ne dukkan arzikin yake saukowa kuma haka duk abin da Allah ya muku alƙawari shi ma daga sama yake saukowa na daɗi ko na rashin daɗi to haka da ka danganta ruwan sama da wani abu ba Allah ba to kaman ka kafircewa arzikin da Allah ya maka ne kace wani ne ma ba Allah ba da haka ne sai Allah malaka ya cewa tansubuna rizqa ila an-nujum kuna danganta arziki zuwa ga an-nujum taurari bana ruwan sama Allah sauka da bace ai haba ai tunda kaga bana tauraro kaza da kaza da kaza ai bana za a yi damuna mai kaza ba suna faɗa ba ko bana za a yi fari ko bana za a yi ambaliya ko bana za a yi kaza to duka wannan in dai ba mutum yayi su bisa tsarin musulunci ba zai fudda shi a musulunci ba tare da ya sani Allah ta da imani yace wadulilha wa gurubiha kuna danganta samun ruwan sama saboda fatattauraro kaza ko fada tauraro kaza mana da kuna danganta ruwan sama cewa ai an samu ne saboda tauraro kaza kamar mu da muka samu muka gaza al'adar jahiliyar mu sai mu ce ai watan August ai August din nan tunda August sai wakan mutum gaskiya dole san fa abin da yake dan ruwa ne kai maka san ƙwarƙon za'arin kai ko a kwana ana ruwa kai wata haba ai August kenan haka ai ta ke fara to duk wannan kuskure ne kuskure in mutum da bai sani da yake fada to haka daga yanzu mutum kare kare fada sai da kai doki Allah ko kuma ka gode masa bisa ruwan da ya maka kun kuma ruwan ya fara ka roki Allah maka sauki ko yace wa kai sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatu subhi bi hudaybiya qariban min makkah yace abin da ya faru shine wata rana manzon Allah ya zo da sahabbansa daga Madina za a je Makka ko kuma an bawa daga Makka za ta kuma Madina sai aka yi sansani aka zauna aka yi zango abin da aka ce Hudaybiya sunan wani guri ne tsakanin Makka da Madina amma ya fi kusa da Makka akan hanyar na fata an gane to an zauna anan aka kwana cikin dare sai Allah ya saukar da ruwan sama aka yi ruwa sosai da gari ya waye Manzon Allah asuba yi wa sahabbai sallar asuba yace ya ala idri ma in ko ina ne rafin samai yace a lokacin yayin sallar asuba din ne da cikin dai shin ruwa mana an kwana ana ruwa to gari ya wala sallar asuba a daji an yi sansani dole haga cikin dan shine kenan gurin ko ga ruwa ka ko ina ruwa a babbance an zauna dai an yi sallar a tanti ko a rumfa ko a wani makamancin wannan yace ina salatu subhi ko bil hudaybiya qariban ne kaz bilalin saboda an yi ruwa ce a cikin daren jiya sun mansara min salatihi da idan da sallah sai ya juyo fuskanci mutane sallallahu alaihi wasallam faqala yace kama fil hadisi yace kamar da zo a wani hadisi al qudsi hadisin da yake hadisi qudsi in aka tsaya qudsi shine hadisin da manzon Allah yace Allah ya ce kaza na ba ta an gane shi ba qur'ani bane amma manzo Allah da kai ne ta maka Allah ya ce kaza 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 ko kaman hadisin Allah ya ce man adali waliyan ba san hadisin ba ko kuma hadisin inna ya ibadi ba ka wani yawa to duk gire irin wannan hadisin sai ka ce hadisin qudsi yace kamar da wannan hadisin qudsi qala sayyidun laka ce qala Allah ta'ala Allah ne gidan da buwaya ya ce asbaha min ibadi mu'minan mu'minun wa kafirun zala sai kace wa sahabbansa bayan ya an idar da sallah ya juyo fuskanta sai ce ubangiji Allah ya ce bayina sun waye gari wasu daga cikin su mu'minai wasu kuma kafirai a wata riwaya kuma ya ce wasu daga cikin su sun waye gari mu'minin bi suna imani da ni wasu kuma daga cikin su kafirin bi sun kafirce mu ne na fata an gane yace fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minan bi wa kafirun bil kawaki yace ubangiji yace duk wanda yace Allah ya mana ruwa a bisa falalarsa cika alhamdulillah mun samu ruwa Allah mun gode ma ba ka bane to wannan yayi imani da Allah saboda ya danganta wa Allah samun ruwan da aka cika alhamdulillah Allah ya cece mu ka duba zafin da aka yi jiya misali kenan kaman ka ce ka duba zafin da aka yi jiya Allah sai sauka mana da ruwa gashi gari yanzu ya sanya alhamdulillah to duk mai irin wannan kudiri to yayi imani da Allah kenan kuma ya gafarce wa alkawaki taurari mana bai danganta taurari samu ruwan sama ba yace wa amma man qala amma duk wanda yace ko mudirna bi nau'i kaza wa kaza ai mun samu ruwan sama saboda tauraru kaza saboda watan August ya shigo saboda kaza da kaza ya danganta samu ruwan da wani alaka na shigar wani tauraru ko fada wani tauraru ko ga zama tijaba ai kisa da kiyama kashi watan June ba a samu ruwa da yawa ba gashi ba da muka shiga August din nan ruwan kullun kaza 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 ba na fada ba so duk wanda yake da irin wannan kudirin to shi kuma ya kamar ya kafirce wa Allah ne kuma yayi imani da alkawari mana bai danganta wa Allah ni'imar ruwan sama da bayan sa shi kuma Allah daga cikin ni'imas ne yake sa a ruwan sama na ba ta an gane kuna zauna har ko tsakiyar rani Allah bisa kaddarawarsa har kai sai hado ga jimare sai ga kai ruwan sama ya faru ko ba shi bane sai ga an yi ruwan sama daga nan kuma alheri ya shigo mutane a je a fita a yi shuka a yi kaza a yi kaza a yi kaza to akwai wani abu da malaman geography suke tinkaho da shi cewa za ka ga wuraren da suke da yawan teku ko yawan laba in aka ce laba shi ne gunda yake da yawan tsirrai bishiyoyi da yawa manya-manya to ana yawan samun ruwan sama da yawa a shekara sama da inda kuma ba shi da kamar mu da muke sahara ko da masu duwatsu da yawa amma duwatsun kala-kala ne akwai ruwan da ba a samun ruwa a wurinsu ko akwai gura da suke fi daga jimare su yi kaza su yi kaza sai su ce maka ai wannan inda masu ilimin geography kenan ko suna cewa abin wani rain formation sai cloud ya tashi sai ya tafi sama sai condensing sai ya kaza sai ruwan sama ya zo in kuma akan teku ne sai ya evaporation wani abu tiriri sai ya tashi sai ya sararin samaniya ko sai ya dunkule sai zama ga jimare ko sai ruwan sama ya zo ko Ibn al-Qayyim al-Jawzi Allah masa rahama da ya jawabi akan wannan kace na farko ya tukunna manzo Allah ya yi hadisi yana zauna a masallaci na roƙon ruwa ko ai yana zauna kai sai ga wani ya shigo yace ya manzo Allah halakatul amwal wa qadatu subul ya manzo Allah dukiyoyi suna ta halaka ta gobin babu ruwa hanyoyi an danne bulaguro saboda fari da rani kai mana addu'a Allah mu zai mana ruwa ran juma'a sai mun daga hannu ya addu'a yace Allahumma aqisna Allahumma aqisna Allahumma aqisna ana zuwa malaka ta kafin a gama sallah a gama hudu ba a yi waye sarrin samaniya tar walaki ba komai kuma muna hango gaban mu can tsakanin mu da wani babban dutse babu komai fili ne yace kawai sai wani abu kaman ga jimare bulo daga bayan dutsen muna kallon shi ya fito dan tula ka ya fito sama yace muna kallon ya ta tahowa kawai yana ƙara faɗi yana ƙara faɗi yana ƙara kankata mai kawai ya ci da sai ruwa sai da aka yi sati ana ruwa ba a yanke ruwa ba sati guda har wata juma'a ta ƙara zagayowa ana hudu ba sai wani mutum ya ƙara zuwa in ma wancan na ranar can in ma kuma wani daban ya ce ya manzon Allah halakatul amwalu dukiyoyi sun halaka ba kunkada fi subul tafi-tafi sun tsaya saboda ruwa ya yi yawa ka roƙa mana Allah ruwan ya yi yawa ya manzon Allah ko eh ana ruwan kuma a ranar ba sati ya ke ruwan bai tsaya ba sai dai walala an yi a ɗan tsagaita an yi sallah ɗan yi haka dai amma dai ba a ce ba yi ruwa ba sai mun lalata ga hannu to haka a hikima ta manzon Allah bai ta ɗauki ruwa ba domin da ya ta ɗauki ruwa da ba za a ƙara yin ruwa a yankin ma ƙasar Laraba ba sai ce Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah a yanzu a ɗauki ruwan daga cikin ƙwaryar garuruwan nan a kai shi bayan gari, ala zurabi wal aqali wa ulul awdiyat, Allah a kai ruwan kan duwatsu da kwaririka da kwarazzabai da kan manya-manyan bishiyoyi. Suka ce to shi yasa ka ga duk gunda yake da lava ana yawan samun ruwan sama saboda wacce addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abana mu kudurin mu ne na ahli sunna, min ga dabba ma shakka na ba ta algari ba ruwan mu da yanzu garaji su ma sai su kan sanda. Yace kuma abu na biyu, duk ruwan da ake yi a gunda yake da teku cikin kudurin Allah shi kuma baya fadda sunu. Kun gane abin da ake nufi, yanzu yankin su Lagos su riba su waye za ka ba su da kuma ba su da tsirrai na abubuwa a yi turuwa a yi turuwa, amma ku ba su da tsoro irin da ake fidda tsoro a cikin nan. Kuna gane ita saboda ba asalin ruwan da Allah ya sauka daga sama ba, ba ruwan da yake zuwa daga sama ba ne. Wannan abin da kuka faɗa ɗin eto haka Allah kaddara in aka tiriri aka yi zafi sai kuma ka mai da shi ruwa cikin kudurar Ubangiji. To da ka bare ku da tsoro ba shi kuma wannan ruwan gari zai zafi a cikin ruwa ku ya bude da sanyi minti uku, amma kuma ba zai ƙara kuma bayan awa ɗaya kuma zafin ya ƙara dawo saɓanin kuma da za a yi ruwa a nan a yi awa biyu uku ana ruwa ai sai ka nemi ruwa ƙarfin ta ko ba haka muke rayuwa ba saboda ruwan daga tare ne daga Allah yake zuwa. Ke sa tabbata a sunna idan ruwan sama ka fara na shekara manzala yana fita ruwan ya jika shi zai ce wannan ruwan daga gurin Allah yake akwai albarka taɓa jikinka sunna ne kai maka fita kai taɓa ka kaza ka zauna kai. So haka dai suka tajjaba bai malamai cewa wancan ruwan daban wannan ruwan sama shi ma daban matsayinsu da amfaninsu ba iri ɗaya ba ne. Ina fata an gane yayin da ake zuga ruwa a can inda mu aka yi irin wannan ruwan ana mun da wani a cikin mai agai amma ga babu su tukuma babu ci maka ga ruwan ana ce babu ci maka saboda ba asalin ruwan da ake fitar da tsirrai da shi ba ne. So haka dai a Lagos ana yi a wasu gurare to haka a zabace kuma ai a ba ƙarama ba ba bushi ba bushi kwata kwata ya zabace shi dan adam Allah bai yi shi akan ya je saba da abu guda ɗaya ba yana ba shi wahala duk abu guda ɗari ɗaya dautar ai dawo mutum yake. Shi yasa ni'imar Allah ce maka abu kashi kashi yanzu ba ga shi ma ta maka alamun sanyi inda Allah ga dama kawai ana ɗauki ruwa kawai a zogo sanyi amma da duk mutuwa za mu yi a masallar kafin shay'an fa shay'a kana mura kana kaza da kike ɗan sabawa yana sabawa har sanyi ya zo shiga baki ɗaya da kin ka riga gama sabawa an kuma zai fita shi ma haka har jin kai saba amma inda kawai daga fitar sanyi a shiga mutane mutuwa za su ka duba an asuba ta keto aka sallar asuba ai lokacin haka gari ya riga waye ko ma babu rana to sai a hankali har sai kaɗan kaɗan idan ka yana sabawa har ta fito rana gaba ɗayanta inda kawai a ce kamar kashe wuta ne ake rana da rana da daddahu ai da makanci za a yi ko kuma a haukaci idan kana kallon rana kai lokaci dai kawai kaga dilim an shiga duhu kamar ɗaukewar nefa ai haukacewa za a yi ko kuma a makanci amma duka ni'imar Ubangiji ce sake abin a hankali a hankali Allah ya samu dace. To sai manzo Allah ya cewa duk Allah ya ce wanda ya danganta ruwan sama ga taurari to wannan kamar ya kafircewa Allah ne ya ce wa kazalika kafirin bi mu'minin bil kawakib to duk wanda ya danganta wa taurari ruwan sama cewa ai an samu ruwan ne saboda tauraro kaza ko lokaci kaza ko kaza ko kaza to wannan kamar ya kafircewa ni'imar da Allah ya yi ne bai danganta wa Allah ni'imar ba bai gode masa ba ya dauka cewa ai dole ne dama ai na tarle sai an yi kaza to wannan kaga ba musulunci bane. To lokaci ya yi na so ku mu gama gaskiya yace falmatsur laysa min ta'thirin ko ba ka wani eh min ta'thirin jum malik ya cewa shi ruwan sama ba shi da alakar tasiri na taurari wanda ke bai da fagamu ba ga ba da ya ku idan ba shi a bar shi din ba da amma ba zai gamu ba dan akwai ayoyi a ci na so a ce amma mun gama to ba da amma dai ba gaggawa muke ba babban dai abin shine mutum ya fahimci abin da yake so a gaya masa duk abin da kaga yana faruwa da irin wannan ilimi da muka malaye abu gane a kansu to sai ka dauki layin da yake na amfanin ne in zaka shiga wancan din ma da kake ganin kamar akwai damuwa to sai ka alakar ta da addini abin da ya daidai da addini ka tabbatar da shi wanda kuma saba addini ka watsar da shi na fata an gane so wannan shine kawai amma ba wata alaka tsakanin tauraro da wani samu dan adam a ban kasa a ce maka wani dan adam ya tauraron sa a sama wannan ba gaskiya bane manzala bai faɗa haka ba ko a ce tauraro akwai sa'a ko ba sa'a ko in kaga tauraro ya fito kaza alamu ne na talauci duk wannan ba musulunci bane kawai arziki na Allah ne in ka bi abubuwan da Allah ya shimfiɗa na ka'idodin rayuwarsa na ka'idodi da ya faɗa na addininsa to ya alkawari zai maka arziki a duniya da lahira in kuma mutum ya kauce haka dai samu aka san haka kenan Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.